This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asubahin wannan rana. Ta fatan an wayi gari lafiya, sannan masu azumin Ramadana suna gudanar da ibada cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azzi ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na safe a daidai wannan lokaci yau Litinin 25 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafi da su, da farko ga Mahmud da kanin labarai.
Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya soki Isra'ila, inda ya nuni da matsanancin yanayi da yunwa da ke addabar jama'ar Gaza. Ana can ana kidayar ƙuri'u bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi a Senegal a ranar Lahadi. Wata kotu a Moscow ta ba da umarnin ci gaba da tsare mutanen nan guda hudu da aka kama bisa zargin hannu a harin da aka kai kan masu halartar bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe a Moscow, wanda ya halaka akalla mutum 137.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji cewa wasu mutane hudu sun riga mu gidan gaskiya sakamakon wani rikicin kabilanci tsakanin Hausawa da Fulani a Zamfara.
Su waɗanda ba san ko suwaye ba suka zo da bindigogi suna halbin su, har suka kashe mutum biyu cikin Hausawa. Gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin, su ma suka raki mutanen garin, aka je aka ɗauko gawawwakin su da aka kashe.
Za kuma a ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar Senegal mazauna Najeriya, waɗanda suka kaɗa ƙuri'a game da zaɓen shugaban ƙasar da ya gudana a jiya Lahadi.
Zaɓe ina tafiya lafiyar lau. Babu bambanci zaɓen da muka yi tun jamanin Abdul Juf zuwa Abdullahi Wadda zuwa wannan Macky Sall zuwa wannan watunan da muke ciki yanzu. Babu wani bambanci a nan Ibadan.
Kamar kowace ranar Litini, yau Mansur Filu Hashim Gumel zai shigo da shirin Ciki da Gaskiya. Kuma a yau shirin zai yi nazari ne akan kisar gillar da aka yi wani shehin malami a jihar Zamfara. Albarkacin wannan wata mai falala kuma, muna tafi da saƙon watan Ramadana. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, yanzu ga Mahmud da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya soki Isra'ila, inda ya nuni da matsanancin yanayi da yunwa da ke addabar jama'ar Gaza. Yana mai cewa Isra'ila ce kadai za ta iya cire shingen da ke hana kai kayayyakin agaji ga yankin na Falasdinawa.
Nothing justifies the horrific attacks by Hamas on October the 7th.
Ya ce babu wani dalili da zai sa Hamas ta kai munanan hare-hare a Isra'ila da yin garkuwa da mutane. Kazalika babu wani dalili da zai sa a yi kudin goro wajen hukunta daukacin al'ummar Falasdinawa. Babban kwamishinan hukumar da ke agaza wa Falasdinawa ta Majalisar Dinkin Duniya, Philip Lazzarani, ya ce hukumomin Isra'ila sun fada wa hukumar cewa za su datse ayarin motocin da suka nufi arewacin yankin Gaza dauke da abinci. Rahotanni daga jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cewa, duk da fitar da sanarwar sako ɗaliban makarantar Kurigan da 'yan bandiga suka sace, har zuwa yammacin ranar Lahadi iyayen ɗaliban ba su samu ganawa da 'ya'yan nasu ba. Gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani, wanda ya sanar da sako ɗaliban da kansa, ya dauki lokaci yana ganawa da jami'an tsaro da kuma iyayen ɗaliban. Sai dai bayan wani dogon lokaci an umarci iyayen ɗaliban su koma gida su sake dawowa a yau Litinin. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra na dauke da wannan rahoto.
Tun sanyin safiyar jiya Lahadi ne dai manema labaru suka yi da fifi a gidan gwamnatin jihar Kaduna domin ganewa idanunsu ɗaliban da aka ce an saku. Sai dai kuma bayan kwashe sa'o'i daga bisani, an sallami iyayen ɗaliban da aka gayyato don karɓar wannan ɗalibai tare da yi musu alƙawarin su dawo yau Litinin don karɓar waɗannan ɗalibai. Wasu daga cikin iyayen ɗaliban da suka sha dogon zaman dakon ganin sun karɓi waɗannan yara dai sun ce ba za su zaki wajen yin bayani ba, saboda su kansu ba san adadin ɗaliban da aka sako ba, kuma ba san halin da suke ciki ba tukuna.
Sunana Nuhu Shu'aibu Kuriga. Na ji daɗi ƙwarai da gaske, saboda akwai yara na najini na a ciki, kuma kamar yadda aka yi mana alƙawari, Allah ya dawo mana da yaranmu cikin lafiya da zaman lafiya, mun gode.
Sunana Jibrin Gwadabe Kuriga. Mun yi farin ciki ƙwarai da gwamnatin jihar Kaduna ta kira mu ta tabbatar mana da cewa an samu karɓo ƴaƴanmu sun dawo cikin ƙoshin lafiya. Ba za mu ce komai ba tukuna, sai Allah ya sa mun ga yaran nan ido da ido, mun tabbatar da yawansu dukkan su da suka tafi dukkansu sun dawo ko kuma da saura to sannan kuma za mu samu abin da za mu iya cewa
salan sanar da sako ɗaliban garin Kurgan da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da kuma jinkirin bayyanar ɗaliban har zuwa yammacin jiya Ladidai ya jawo tantama da tura tambayoyi tsakanin masana harkokin tsaro irin su Manjuya Hashin Komertaya wanda ya ce akwai wasu batutuwan dubawa
wato dole iyayen yaran nan su ji daban duba da yanda aka tara su da sassafe tare da yan jaridu a gidan gwamnati da niyan cewa za su zo su ga yayan su kuma su tafi da su sai kasance an wuni hakan bai yi ba kuma sabani yanda can baya aka saba inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira yan jarida yaran nan za a ce an karbo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kudin fansa ne ta yanda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi kokarin karbo su to amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa ba ma mai magana da yayin gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta tababa dan ana gani kaman wani shiri ne domin bai yiwa a yanda muka sani in an karbo yara irin wannan daga hannun yan bindiga mafi yawa ma gwamnati takan ce aje a duba lafiyarsu ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma bada su sai sun tare yan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karbo su
ɗaya daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi dai ita ce shin sako waɗannan ɗalibai aka yi ne ko ko kwato su aka yi da ƙarfin soji musamman ma da ya ganin cewa gwamna Obasanin jihar Kaduna ya lashe takobin tabbatar da ya dawo da wannan ɗalibai ko ma ta yaya ne
wannan abu tun da na ji shi ban samu sukuni ba kuma ina son tabbatar muku duk ɗan da ke jihar Kaduna ɗana ne kuma ban so hankalinku ya tashi mu kuma zama da gwamnati za mu tashi tsaye mu ga cewa in Allah ya dade dan Allah insha Allah yaran nan sun dawo gida da dan Allah da abin da zamu yi insha Allah
neman sanin adadin ɗaliban da aka sako da lafiyarsu da hanyar da aka bi wajen sako su da kuma maganar kudin fansa ko saka karfin soja na cikin wasu daga cikin tambayoyin da ake sa ran amsoshin su su fito a yau Litinin idan gwamnatin jihar Kaduna ta gabatar da waɗannan ɗalibai Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to nan ba da jimawa ba Mahmud zai dawo ya karanto mana kashin labaran na biyu kafin nan za mu bude taskar rahotanninmu daga arewa maso yammacin Najeriya inda tashin hankali tsakanin al'ummar Hausawa da Fulani a Najeriya ke ci gaba da kawo cikas ga kokarin samar da zaman lafiya musamman a yankunan arewacin kasar yanzu haka nan ana zaman dardar tsakanin Hausawa da Fulani a karamar hukumar Gudu a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya inda rikici tsakanin su ya lakume ran mutum hudu daga Sokoto ga rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana
tun kafin wannan lokaci da rashin tsaro ya dagula al'amura a Najeriya rikici tsakanin Hausawa manoma da Fulani makiyaya ya ji bayan mayar da hannu agogo baya ga samar da zaman lafiya duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi wajen hada hankulan kabilun biyu irin wannan rikicin ne ya barke tsakanin Hausawa da Fulani a ƙauyen Jimajimi a ƙaramar hukumar mulkin Gudu ta jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya rikicin ya so masanadin amfani da wani gandu inda Hausawa da Fulani duk suna amfani da shi domin noma da kiwo daya daga cikin Fulani ya bayyana cewa ranar Laraba ta wannan mako Hausawa sun je aikin daji bayan sun dawo gida sai suka tarar wasu daga cikin su basu dawo ba sai suka yi zargin Fulani da hannu ga rashin dawar yan uwansu gida kuma su haka takakka zuwa rugar Fulani suna korafi
don da idan ba za ka zargi mutum ba ai ba za ka kawo mai wannan takakka a gidan shi ba shi hakimin mu ya gaya musu cewa mu ba mu yadda da wannan maganan da suke yi ba sai dai mu je gaban hukuma ta raba mu to wayuwar gari ranan Alhamis akan umurci cewa duka mata da yara ƙanana su fita daga garin saboda gudun aukuwa abin da zai biyo baya na rigima to da haka aka yi rushing aka je balle aka yi reporting bayan haka nan ana can wurin reporting din ko da aka asako sun je sun kona gari sun tarwatsa abin da suke tarwatsawa yara ƙanana suna daji wasu ma sun mutu har yanzu dai ba mu samu muka tabbatar cewa mutum nawa ya mutu
kantoman karamar hukumar mulki ta Gudu Uma Mai Kano ya ce lokacin da Hausawa suka je daji sai suka tarar ba Fulani ko daya da ya fito dajin duk da yake sun saba aiki tare suna aiki daga nan sai suka ji ana harbe-harbe
wasu waɗanda ba san ko su waye ba suka zo da bindigogi suna halbe su har suka kashe mutum biyu cikin Hausawa gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da yan sanda suka je garin su ma suka rakki mutanen garin aka je aka ɗauko gawawwakinsu da aka kashe so ko da aka zo su mutanen matasa su wannan garin waɗanda aka kashe yan uwansu sun biyo sawun mashin da sawun mutum guda ƙasa har cikin wannan bukka inda aka sa mashin sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin Fulani ga zaman haka ita ma suka sa mata wuta. To sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan kuma an ka kore matasan.
To sai dai Fulani sun ce ba su ne suka harbi Hausawan ba, kuma ba su san waye ya harbe su ba.
Saboda waɗannan ƴan ta'adda ai ba mu san su ba, kuma ba mu tura su ba, ba mu san ina suka fito ba, ba mu san ma waɗannan mutanen suna hannun ƴan ta'adda ko ba sa hannun ƴan ta'adda ba.
Shi kuwa shugaban ƙaramar hukumar ya ce wasu mutane kawai suna furta kalamai da suke son furtawa ne ba dan su san hakikanin abin da ke faruwa ba, kuma akasarin su ba maganin suke zaune ba.
Ni na gaya musu, ni wallahi ba ni da goyen baya, akai in goyi bayan Bahaushe dan ya cutar da Fulani, kokari na yanga na kare rayuwa da lafiyar kowa. Tabbas an kashe Hausawa manoma guda biyu, su kuma Fulani sun ga gawawakin mutanen su guda biyu, amma magana ko ne gari ba gaskiya bane.
Yanzu haka dai ana kan tattaunawa domin yin sulhu tsakanin bangarorin biyu karkashin jagorancin Kantoma karamar hukumar. Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya a kan wannan batun, sai dai kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya ce zai bincika yadda lamarin yake domin bayani bai iso gare su ba. Ko a shekarar da ta gabata an samu irin waɗannan rikice-rikicen a ƙananan hukumomin Beji da Tangaza duk a jihar Sokoto, inda aka yi hasarar rayuka masu yawa baya ga wasu makamantansu da ake samu a wasu sassa na Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Ana cin ana kidayar ƙuri'u bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi a Senegal a ranar Lahadi. Zaben na zuwa ne watanni bayan da shugaba mai barin gado Macky Sall da farko ya yi yunkurin jinkirta zaben. Matakin da wasu suka nuna fargabar ko yana so ya zauna a karagar mulki ne. Zuwa yammacin ranar Lahadi an kulle rumfunan zaɓe, yayin da rahotanni ke nuni da cewa an gudanar da zaben lami lafiya. 'Yan takara 17 ne suke neman maye gurbin Sall, wanda ke shirin kammala wa'adinsa, ciki har da tsohon firayim ministan ƙasar Amadu Ba, wanda Sall yake marawa baya.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba game da saɓon shugaban ƙasar Senegal da ya gudana a faɗin ƙasar a jiya bayan rashin nasarar yunkurin jinkirta zaɓen shugaban ƙasar zuwa watan Disamba. 'Yan Senegal mazauna birnin Ibadan su ma sun kaɗa ƙuri'arsu kamar 'yan uwansu da ke Senegal. Wakilin muryar Amurka a Ibadan, Hassan Umaru Tambuwal, ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin waɗanda suka kaɗa ƙuri'arsu.
A yayin da ake zaben shugaban ƙasa a ƙasar Senegal a jiya Lahadi, su ma 'yan ƙasar Senegal mazauna birnin Ibadan a Najeriya sun fita maza da mata sun kaɗa ƙuri'unsu, inda sun ka zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasar da suke so.
Suna na Cherno Diaw, ni ɗan Senegal ne, kuma zaɓen na yau alhamdulillah mun yi zaɓe. Yanzu dai na zaɓa da national ID card ina, hada voters card ina da shi alhamdulillah.
Kamar da me aka tambaye ka kafin ka yi zaɓe?
A suka tambaye ko ina da takardun na zabe a Senegal, nace musu eh, kuma wannan ba na farko na bane zabe. Duk wani lokacin zabe muna zabe alhamdulillah.
Kamar minti nawa ka dauka line zabe?
Ba minti biyar kawai ina zuwa, kawai aka ce zo ka zabe, to na dauka takarduna na je na zaba.
The election are moving well, so our prayers is to get good leader.
Wani wanda ya kada ƙuri'arsa yace zabe na tafiya daidai, dukkan su 'yan kasar Senegal ne suna addu'ar Allah ya basu shugaba na gari.
Sunana Dembo Conte, ni shugaban 'yan Senegal na Oyo State.
Ka kada ƙuri'a?
Na kada ƙuri'a.
To yaya zaɓe ya tafi?
Zaɓe ina tafiya lafiyar lau.
Kamar da me aka buƙata gare ka ko aka tambaya gare ka kafin ka kada ƙuri'a?
Mu zo kawai mu kawo national ID card mu. Wanda bai da national ID card baka da izinin yin vote, amma muna da shi, in ka zo shi ne zaka nuna kawai ya baka izini kai.
Na Najeriya kuko na can ƙasar Senegal?
Na can ƙasar Senegal.
Ka taɓa yin zaɓe ba so ɗaya ba so biyu ba? Idan ka kwatanta da sauran zaɓen da kai a can baya, menene bambanci da wannan da kai yau?
Babu bambanci zaben da muka yi tun jamanin Abdul Juf zuwa Abdullahi Wadda zuwa wannan Macky Sall zuwa wannan watu nan da muke ciki yanzu, babu wani bambanci a nan Ibadan.
Ka taɓa zaɓe a ƙasar Senegal?
Na taɓa yi kafin fita, ya dade.
Sunana Haja, na sa ƙuri'a, mun ji dadi sosai zaman mu na Najeriya, gaskiya muna jin dadi Senegal.
To menene fatan ku ga wannan zaben shugaban ƙasa?
Alkhairi ne, saboda mun taɓa yi zabe ba wannan bane farko ba, tunda muka fara mun ji dadin zaman. Mun ji dadin zabe kuma yanzu muna fata Allah ya zabo mafi alkhair. Allah ba mu zama lafiya.
Muhammadu Dongo. We get enough material sha. Everything is in the post, so no difficulty, no problem.
Muhammadu Dongo, malamin zabe yace suna da isassun kayayyakin aiki. Komai na tafiya daidai. Babu wata matsala a game da zaben shugaban kasar. Idan ba a shagala ba a can baya kafin zaben na jiya Lahadi an yi gwagwagwa a tsakanin shugaban kasa yan adawa majalisar dokokin kasar Senegal don canza ranar zaben shugaban kasar amma yan kasa suka jajirce hakan ya jawo zanga zanga a fadin kasar Senegal Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
to a gaida Hassan da wannan rahoto kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu fara duba batun kisan gillar da ake wa shehu malamin Islama Abubakar Hassan Madu a jihar Zamfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Zamfara don duba batu mai matukar juyayi na kisan gillar shehu malamin Islama Abubakar Hassan Madu da ake zargin yan sa kan da gwamnan jihar Dauda Lawal Dare ya dauka don yaki da barayin daji. Yan sa kan da ake wa taken askarawan Zamfara sun fara aiki ne bayan kaddamar da su da gwamnan yayi da rantsuwar za su yi aiki tsakani da Allah. Kamar yadda muka kawo muku labarin zargin kisa ba bincike na yan bangar gwamna duk warada a Katsina. Su kuma askarawan Zamfara ana zargin su da yi wa duk wanda suka kama yankan rago kamar yadda yan mai tsina suka yi a shekarun 1980. Labarin kashe Malam Abubakar Hassan Madu wanda shine shugaban Izala na Gusau ya kawo Allah wadai dan yanda aka same shi a yashi a bayan gari an datse wuyansa kamar yadda ake wa rago. Kamar yadda za ku ji daga bakin babban da ga margayin.
Ni dai sunana Shisu Abubakar Hassan Madu, babban da ne ga Malam Abubakar Hassan Madu. Ranar 35 ga watan 3 ina zaune misalin karfe 4 na yamma. Sai ni ga waya ta shigo a waya na, sai ni daga, ina dagawa sai ni yaro na ce mani shi su ga askarawan sun dauki mahinka da mashin, ya kamata ka je office ka bincika ka ga me ke faruwa. Kore ni dauki mu mashin dina ni bi ni je sai ni fahimci ba nan sun ka kai shi ba, ina tambayar su sai an ka ce an wuce da shi. Kuti sabilillahi mu yi binciken da ya kamata mu yi mun rasa gane inda sun kai da shi. Bayan mun shiga kwatankwashi sai an ka ce ba su kawo nan ba na buga waya yan doto, an ka ce ba su kawo nan ba na buga waya shi mura, an ka ce ba su kawo nan ba. Lokacin da muna kan hanyar mu ta yan doto zuwa Mada sai mun ka ce bari mu tsaya gefe-gefen gari domin bincika ko za mu ga gayawa shi.
Shitu wannan ya nuna tuma wannan lokacin kuna tunanin kamar an dauki mataki ne a kansa.
Eh to gaskiya lokacin da mun ka fara diba wannan saboda an ce ba a kai kwatankwashi da shi ba, ba a kai shi mori da shi ba, a kai yan dota da shi ba, kuma baya cikin garin ma da sai mun kai tunanin to akwai abin da ke faruwa. Sai mun ka fara diba gefen gari cikin ya Allah sai mun ka gan shi gefen wata mabiyar ruwa a matsayin kan rago.
Kaga mahaifinka an yanka shi an ajiye shi a waje ga shi a cikin jini?
Kwarai kuwa wannan shi abin da na sani.
Kai da waye ne a lokacin da kuka ga shi gawar Malam Sheikh Abubakar Hassan Madu?
To ina tare da babban aminin shi Malam Mustapha Imamu da kuma mai auren da ya kauna yin kanansa Malam Rage Unu. Muna tare lokaci ɗaya mun ka gangara mun ka isko shi a wurin.
Shin lokacin da kuka isa wajen akwai wanda kuka gani a wajen ne ko iya gawar Malam kuka gani?
Iya gawar Malam muka gani. amma kuma ga sawun baburan da na shigo wurin nan sun ka koma.
Kamar da yadda aka ji, an zargi wasu daga cikin askara wanda tafiya da malamin domin a yi masa tambayoyi, amma sai shiru. Ashe tunuma an yi masa kisan gilla. Wani mazaunin mada wanda bai so ambaci sunansa ba a lokacin da yake kwarmatawa ciki da gaskiya labarin akasin, ya faɗa mana abin da ya faru tun farko.
To abin da ya faru kwanan baya tun wancan gwamnatin da ta soka ta masawan ne, akwai wani isu da ya faru, wasu yara ne guda biyu suka dawo daga Ibadan, sai suka zo da babura, da suka zo sun shigo cikin gari sai ƴan bigilantin da tare sun kashe barayi ne. To da an kace za su kashe su sai an kahana, masarauta da shi liman sun kahana, an kace ba a haka nan sai an yi bincike kan ɗan wataki kuma. To hatsaniya sai ta kaure tsakanin su da ƴan bigilantin din, akwai wani cikin bigilantin kamar shugaba ne a bigilantin din. Daga nan har aka miƙa yaran ga ƴan sanda har zuwa CID, an kai bincike yaran nan ba barayi ba ne. Sai aka ce a cikin su aka ce sai an bara kuɗi ba su da wannan kuɗin, sai iyayen na tsara kiran shi masarauta da liman din su taimaka musu, tunda yaran nan an bincika ba su da lalle a cikin su. Sai aka yi haka, liman suka je suka yi magana an kasa ko wa'annan yaran. Da tun daga wannan lokaci gaban bigilanci din sai ya zo ya ta yaɗawa, tunda akwai bambancin aƙida tsakanin su da su liman. Ya ta yaɗawa cewa da liman da uban ƙasa ƴan fomomi ne sun kama ɓarayi sun je suna an so. Daga nan dai gari ya ɗauka aka yi wannan hayaniya abin ya je ya wuce. Bayan yanzu kafa wannan sabuwar gwamnati ka zo yanzu ɗaukar su bigilanci ɗin, tunda an bi ƙarƙashin masarauta lokacin shi masarauta ya ce ba zai anshi su wannan yaron ba wanda ya yi wannan abu. To da yake ya yi siyasa ta PDP, sai ƴan siyasa PDP sun kai amfani da ita an kasa shi. To ashe abin yana tseransa shi ne ya ƙulla musu. Yauwa, to sai yanzu da sun ka samu an ka ɗauke su a wannan onda askarawan, to shi yanzu sun gama tuwa ne sun dawo, sai ya samu shi kanal ando to CTG kwamandan na jiha ya ba da sunayen shi duk sai haɗin da liman ya ce ƴan fomomi ne. An ka turo an ka kama shi liman, an je shi uban ƙasar baya ne yana wurin aiki, an ka ɗauki liman ɗin wasu kai shi ofis ba wasu ko in ba su sun kai ta bayan gari sun kai ne yankan rago.
A me sunan liman ɗin?
Sunan shi Imam Abubakar Hassan Mada.
Shi limamin wani masallaci ne?
Limamin masallacin Izala ne na biyu, kuma shugaban majalisar malamai ta Gusoloka Zanna na Izala.
Banda liman yanzu ana jiran shi sarki kenan, uban ƙasa ya dawo shi ma a kama shi a yanka shi kenan?
A yanke shi ƙwarai kuwa, don gajiyan an yanka wasu ma banda su ɗin ƙwarai.
Wato su askarawan jihar Zamfara na gwamna Dauda Lawal su yankawa suke ma ba kashewa suke ba da bindiga?
A'a, yankawa suke da sun kama za su ɗauke ka su yanke, kuma ba ma shi har da man babba bincike da an ba da sunansa ba a bincike kawai.
Ɗaruruwan mutane a Mada sun yi dafifi wajen jana'izar marigayin, inda kungiyar Izala Reshen Gusau ta buƙaci kai zuciya nesa don jiran matakin da gwamnati za ta ɗauka na bin kadin jinin babban malamin da aka yi wa shaida shuka alkhairi a duk tsawon rayuwarsa. Shirin ya ji ta bakin Alhaji Aliyu na Allah Zurmi, shugaban Izala na jihar Zamfara.
An kashe shi lokacin da shi ma'ajina Bala Usman ya samu labarin haka nan, sai ma samu hankalin shi ya ɗauki bai ko koma a jan shi wannan fasitin kuman ba wanda ya mashi magana. Da an kalin mai ɗauki ƙwarar da gaske domin cewa an ne kashe mala. An kashe mala cece na lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, Allah cikin iko na yi sai zan ran talata ne. Kuka ce to, mu bari sai gobe. Da safiya ta yi muka aje ƙarfe 10:11 muka tashi daga nan Gusau zuwa Mada. Da muka je Mada sai muka tarar da ko samari da jama'a sun fi mutum 1000 sun ma shin gici hanya da. To da muka isa ga wurin sai wasu daga cikin mabiya kungiya sai suka shaidi cewa mu ne, sai suka ce to mu biyo nan mu biyo nan. Muka samu muka shiga cikin masallaci muka tarar da gawar ci marigayi sun cikin tashin hankali sun hasguda kwarai da gaske, amma da yake mutanenmu masu biyayya ne, sai na sa wasu daga cikin malamanmu, akwai Mustapha Khalil Dunfa da mataimakina, suka tsaya suka yi mutane wa'azi, suka kwantar da hankulansu. To Allah cikin iko na yi, sai zan mutanen suka yi haƙuri gagawan, ba su ce komai ba, amma dai wasu can daga waje, saboda muna cikin masallaci ne, ga tana cikin masallaci, sai zan can waje suna ta ɗan surutu, muka ɗan fito ana ta ɗan ba su magana, sauran sun ce to kar su damu, insha Allah za a bi kadin wannan al'amari, insha Allah jinin malam ba zai tafi a banza ba, za mu yi dukkan iyakar ƙoƙarinmu.
Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan ya je ta'aziyya, inda ya alƙawarin gano masu hannu a kisan don ɗaukar matakin shari'a a kansu. Idan Allah kai mako mai zuwa, za mu ji daga gwamnatin. Abin da ya sabo ake nan a shirinmu na yau, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Yar Hikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarki Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu, wannan ne kuma ya kai mu ga darasar Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna tare da Muhammad Awal Shehu, alkali a fadan sarki na Hausa Andwala. Ba tare bata lokaci ba, to wannan wata na Ramadan wata ne mai alfarma, watan da Allah madaukin sarki ya sauko da Alkur'ani, yake cewa kuma a yau ta alkaranta Alkur'ani a cikin ta, wata ne wanda ake wato wata na Ramadan shine wato na matsayin wata na tara a matsayin kalandar musulunci, to shine a wannan watan kuma ake wannan azumi na Ramadan, azumi 30 ko 31 babu, don galibi dama azumi wato shi wata na musulunci 31 babu ne, bai cika 30 sai dai in ya kunta ta muku ne ku cika ya zama 30, wace wannan watan da kuke ciki ya zama 30, sai ya zama to an yi azumi washe gari. Wa azumi dai an ce daga farko zuwa karshe, daga farko zuwa 10 rahama ce ga mutane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga 10 kuma zuwa 20 gafara ce ga mutane, daga 20 zuwa karshe shine kuma yanto mutane yake daga huta zuwa gidan aljanna, a shiga gafaralan na da yawa, kuma saboda haka wata yana alheri ne yau karatun Qur'ani ne yake gifara nan neman gafara, inda kuma yalwa kyauta ba da zakka, an yadda ma mutum ya cire zakkan shi kafin ma Ramadan, idan kana cire zakkan ka misali kafin Ramadan ko kuma bayan Ramadan, an so ka jawo shi cikin Ramadan ka cire ka bawa makwabta, wannan ka bawa masu bukata, kuma ba a so in ka cire zakka ka dauka kai wani gari daban, bayan kuma makwabtan ka nan gefe suna wahala, haga ba dace ba, ka cire zakka ka ba nan gefen ka, ba yan uwa da abokan arziki ba musulmai, sannan ka abin nan ka kai gaba, ai wai to kuma kowa da kowa ba a so a samu gidan musulmi wanda yake kuka yana cewa wayo Allah a watan na Ramadan, saboda bai da abin da zai ci, saboda fadalan ka kari ka sa kai ne sanadiyan bude bakin mai azumi, ladan da kake da shi Allah mai daukin sarki ku ne sani, dan shi ma manzo Allah yake cewa duk wani aikin dan adam nashi ne banda azumi na wani ne nake sakayya akai, inji Allah, saboda haka ya jama'a kar a manta da bayin Allah, kar ka ce sai kanka daga kai sai iyalinka sai kuma makwabtanka ko kuma makwabtanka ban dab da dab a nagi yafi, kuma gida 40 zaka irga dama gida 40 hagu kuma gaba da gaba zaka irga su aka kaba su
madalla. Yanzu kafin mu yi sallama da ku, ga Mahmud ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a takaice.
Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya soki Isra'ila, inda ya nuni da matsanancin yanayi da yunwa da ke addabar jama'ar Gaza. Yana mai cewa Isra'ila ce kadai za ta iya cire shingen da ke hana kai kayayyakin agaji ga yankin na Falasɗinawa. Rahotanni daga jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya na cewa duk da fitar da sanarwar sako ɗaliban makarantar kurigan da 'yan bandiga suka sace, har zuwa yammacin ranar Lahadi iyayen ɗaliban ba su samu ganawa da 'ya'yan nasu ba. Gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani, wanda ya sanar da sako ɗaliban da kansa, ya ɗauki lokaci yana ganawa da jami'an tsaro da kuma iyayen ɗaliban.
Masu sauraro, duka abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na safiyar yau, amma zuwa can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za a iya sake sauraron maimacin wannan shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lado da ya taya ni gabatar da shirin, da Baba Yakubu Makeri da ya shirya kuma ya ba da umarni, sai kuma injiniyarmu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu, ake muku sallama.